Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 16:25 da kuma 31. Masu rarrun mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu assalamu alaikum da fatan an yi lafiya. Yau ranar 26 ga watan Maris shekara ta 2019. Suna na Sarfili Hashim Kumel tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
To Sarfilu, daraktan shirin samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniya David Basley ya je kasar Mozambique domin jawo hankalin duniya akan wato barna da mahaukacin guguwar da ta yi a Mozambique da Zimbabwe da Malawi da ma wasu yankunan kudancin Afrika. Kaji jiragen yakin Isra'ila kuma sun kai farmaki ta sama a zirin Gaza da safe yau Talata. Shugaban Amurka Donald Trump kuma ya cancaki kafafen yaɗa labaran Amurka a yau Talata, yana mai cewa duniya kowa ya yi Allah wadai da abin ko kuma labarai na ƙarya da suke yaɗawa a kan batun shi da Rasha.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa ƙungiyoyin fafutuka sun buƙaci hukumomin Nijar su nuna damuwa akan halin da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke jefa mutane.
Wajen mutum 61 ne, mafi yawansu da mata da maza aka kashe, suka ɗauka wajen mutum 22. Kafin a kwabato da su, sai 'yan uwansu sun biya diya ga waɗanda suka sace su.
Haka kuma za a cewa wata kota a jamhuriyar Nijar ɗin ta yi watsi da buƙatar kamfanin Dangote na neman a saki motocin kamfanin da aka kama har 230.
Koti ta ce shi kamfanin Borkir International da kamfanin Dangote Cement, saboda haka ta yi watsi da wannan ƙorafi nasu na a saki motoci wanda aka tsaida.
Sai kuma shirin noma tushen arziki wanda Mustapha Nasiru ba tsare zai kawo mana a wannan la'asariya, da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma masu raro kuke aiko mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Daraktan shirin samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniya David Basley ya je kasar Mozambique domin janyo hankalin kasashen duniya akan barnar da mahaukacin guguwar nan ta yi a Mozambique da Zimbabwe da kuma Malawi da ma wasu yankunan kudancin Afrika. Ziyarar tashi na zuwa ne wuni guda bayan da shugaban sashen samar da kayan taimako na Majalisar Dinkin Duniya ya ce majalisar tana kokarin tattara kuɗaɗe da za su kai $282 million domin taimakawa mutane da mahaukaciyar guguwar nan ta Idai ta shafa. Iskar da ruwan sama da guguwar ta tayar ya hallaka mutane aƙalla 750 a Mozambique da makota Zimbabwe da Malawi, kana ya lalata dubun-dubatan gidaje, lamarin da ya sa mutane da dama suka rasa mutsugunansu. Majalisar Dinkin Duniya babban ƙarƙashin babban sakatare mai kula da kayan bukata da agajin gaggawa Mark Lowcock ya yi kira cewa taimako zuwa ga Malawi da Zimbabwe na tafi nan ba dadewa ba. Jiragen yakin kasar Isra'ila sun kai farmaki ta sama a zirin Gaza da safiyar yau Talata, yayin da ma'aikatar sojin Isra'ila ta ce ana ci gaba da barin wuta da rokoki a yankin Falastinu. Wani harin roka daga Gaza ne ya janyo tashin hankali na jiya Litinin, lamarin da ya jikata mutane 7 a cikin wata gida a yankin Tel Aviv har ya kawo ga rana ta 2, a cewar sanarwar da wani jami'in Falastinu ya baiwa rukunin masu shiga tsakani na kasar Misra. Harin farmaki ta sama da Isra'ila ta kai da yammacin jiya Litinin ya shafi mutane da dama, kuma ya auna fadin zirin Gaza, ciki har da ofishin shugaban kungiyar 'yan bindigar Hamas. Nan da nan dai ba a samu wani rahoton mutuwa a cikin wannan harin ba. Sai dai Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yana ziyara ne a nan Washington yayin da kungiyar Hamas ta kai harin. Ya faɗa yayin da yake ganawa da shugaban Amurka Donald Trump, ya ce lallai Isra'ila ba za ta lamunta da wannan abu ba, haka zalika shi ma bai yarda da wannan cin huska ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya cancaki kafafen yaɗa labaran Amurka a yau Talata, yana mai cewa duniya baki ɗaya kowa ya yi Allah wadai da labaran da suke yaɗawa akan abin da suka kira wato haɗin baki da ƙasar Rasha. A wani sakonsa na Twitter, Trump ya ce kafafen yaɗa labaran Amurka sun shiga tsaka mai wuya kuma kowa na kallon su wato marasa gaskiya. Ya ce kusan shekaru biyu suna kokarin cusa mutane labarin ƙarya na haɗin baki da Rasha, alhali kuwa suna sane cewa babu wata gaskiya a cikin maganar da suke yaɗawa. Ya ce lallai maƙiyar mutane ne kuma karnukan farautar abokan adawansa. Trump ya sake rubuta wani sakon Twitter da wani mai goyon bayansa ya aike cewa bai kamaci wato bincike na watanni 22 da Robert Mueller ya gudanar a ce ba an fara shi ba. A takaitaccen bayani da Attorney General William Barr ya fitar a ranar Lahadi akan rahoton Mueller, ya ce Trump da kwamitin yakin neman zaɓensa ba su aikata wani laifin haɗin baki da ƙasar Rasha ba domin ta taimaka masa. Haka zalika kuma rahoton bai nuna ko shugaban Amurka ya yi wa harkan bincike shishigi ba. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata ne aka shirya 'yan majalisar wakilan Amurka za su kada ƙuri'a akan ko a yi watsi da matakan da shugaba Donald Trump ya ɗauka na ayyana dokar ta bace a kudancin iyakar ƙasar ko a'a. Zai yi wuya a sami rinjaye na kashi biyu cikin uku na ƙuri'un da ake buƙata don samun nasara. A watan Fabrairu da ya gabata ne Trump ya ayyana dokar, inda ya ambaci cewa dalilin matakin ba batu ne na tsaro na kan iyaka da kuma rikicin kayan agaji na jin kai, don ya sami damar samun dala biliyan 3 da miliyan 600 daga wasu manyan ayyukan gwamnati da za su ba shi damar gina katanga a kan iyakar ƙasar da Mexico. Duka 'yan Democrat da wato da ke da rinjaye a majalisar wakilai da kuma 'yan Republican da ke da rinjaye a majalisar dattawa sun amince da wani kuduri da ya kalubalanci matakin shugaban, inda galibinsu ke bayyana cewa ba su gamsu da yanda shugaban ke yanke shawara akan yadda za a kashe kudade ba, abinda ya kamata 'yan majalisar tarayya ya kamata su yi. Kotun kolin kasar Pakistan a yau Talata ta yarda a sake tsohon Prime Minister kasar Nawaz Sharif da ke daure a gidan kurkuku kuma yake fama da rashin lafiya, a sake shi tsawon makonni 6 domin ya duba lafiyarsa. Sharif yana zaman gidan yari ne na tsawon shekaru 7 da wata kotun yaki da cin hanci da rashawa ta yanke masa a bara, saboda yaki fadan inda yake samun kudaden shi da ya kai shiga kafa wata ma'aikatar sarrafa karafe a Saudi Arabia. Lauyan tsohon Prime Minister shi ne ya roƙi wannan damar domin Sharif na buƙatar kulawan gaggawa, yana mai cewa lafiyarsa na ƙara taɓarɓarewa. Sun ce an yi wa tsohon shugaban na Pakistan mai shekaru 69 tiyatar zuciya sau biyu, don haka yana buƙatar ya sake tuntuɓar likitan da ya masa wannan aikin. Amma dai a yau Talata, kotun ta haramta wa tsohon shugaban ƙasar, wanda aka taɓa zaɓensa sau uku, kada ya bar ƙasar Pakistan, wato kuma ta umarce shi da ya je asibiti da ke cikin ƙasar. Kwamitin alƙalai uku masu shari'a ya yanke hukunci cewa Sharif ya kai kansa ga hukumomin gidan yari da zaran makonni 6 sun cika, wanda aka bashi ya duba lafiyarsa.
Babu ya kuma kirki ne kan to labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, mako guda bayan da mataimakin komandan rundunar mayakan jamhuriyar Nijar ya zagaya yankin Difa da nufin tayar da askarawan daga barci, kungiyoyin fafutuka da kawa sun bayyana damuwa a game da yadda al'amuran tsaro ke ƙara tabarewa a wannan yanki, inda jama'a ke tserewa wato ke gujewa daga matsugunan su sanadiyar yawaita har-haren Boko Haram da satan mutane da mun neman kuɗin fansa. Wakilin muryar Amurka a mai Solomon Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Bayanai daga yankin na Difa na nunin gwamman fararen hula ne suka rasa rayukansu a sakamakon hare-haren Boko Haram a wani lokacin da ake zaton ƙura ta lafa. yayin da satar mutane ta zama ruwan dare a wannan yanki da ke karkashin dokar ta baci lamarin da ya haddasa fargaba a zakatan jama'ar da tuni suka fara ficewa daga mahallansu sabili kenan kungiyar alternative espacito yayin a wata sanarwa da ta fitar ta ja hankulan mahukunta kamar yadda za a ji daga bakin Jori Ibrahim
tsakanin watan January na wannan shekarar da muke zakiwa sammas wajen mutum 61 ne mafiyawan su da mata da maza aka kashi an kuma samu waɗanda aka dauka yan ta'adda suka dauka wajen mutum 22 cikin 22 kinnan wajen mace 13 da ƴan mata su ne aka dauka kuma kahin a kwabato da su sai ƴan uwansu sun biya diya ga waɗanda suka sace su alhali suna cikin hali na kakanika wajen kusan shekara 4
yanayin rayuwar jama'a a yau a yankin Difa musamman mazauna garuruwan kewayen tafkin Chadi wani abu ne da shugabannin kungiyoyin mazauna karkara irin su Abdu Nino suka ce sai dai hamdala
su buduman dabbobin su babu su cikin lak su makiyayan waɗanda za su tafi neman shiyawa gefen Najeriya babu su makiyayan waɗanda su gabaɗaya za su tafi cikin lak din ba ta shigowa ta zama gidan Boko Haram yanzu tsakanin Difa da Kablewa mutane a kafa kake gani suna tafiya kana da yaro karami in baya iya tafiya ka tafi ka bar shi don ka tsere da ranka abun ba shi da dadin gani me waɗansu matsalolin da suke faruwa a radio ma ba a fadi ba a maji su ba mun ji abun da gwamnati ya saki kamar su kama kifin wani abu me yasa tsaro mai kyau tsaro kuma irin tsaro irin na gaskiya in dai tsaro kuna tare da mutane kuna tsare su da rana da dare yayi ku sa mai motocin ku mai ku tafi arewa can ku bar su kudu daga su sai Boko Haram da dare su zo su zabi mutanen da ake zama akwai kudi a wurin su a kama wannan ba irin wannan tsaro muke bukata ba ga masu tsaro
a tsakiyar watan da muke ciki mataimakin komandan rundunar mayakan Niger General Isa Bulama dake zagayen askarawan kasar a yankin Difa ya umarce su da su kara jan damara a yakin da suke gwabzawa da Boko Haram to sai dai kungiyoyin fafutuka na ganin wajibi ne gwamnati a nata bangare ta yi aiki da wasu shawarwarin na daban
waɗannan da mutanen da aka gani suna nan ga saboda matsalar tsaro suna fita ga wuraren da suke za su wani guri na wuyara ta ga wayan gwamnati ya tanada duk abin da zai tanada wanda za a dauke su ya zama na baci musu sa'i ku bar guri ba suna taiwa su a kafafuwa ya dauke su ya kai su wani guri kuma ingantacce wanda darajar su da mutuncin su za a kare shi haka ne doka ta ce yayi
a ƙarshen wannan sanarwa kungiyar alternative espacito da kawayenta sun nuna juyayi akan kashe-kashen da suka rutsa da wasu fulanin kasar Mali a ƙarshen makon jiya suna masu kiran jama'a a guji tsokano fituna ko mankankantar ta Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger
madalla gaida sulan wani barma har yanzu dai muna jamhuriyar Niger din inda kota a birnin Kwanni ta bada sakamakon ci wato ta bada umarnin ci gaba da tsare motoci 230 na kamfanin Dangote tare da bawa kamfanin lokaci na biyan kamfanin mai na Niger Sonitef kudin mai da suka kai biliyan 1 da miliyan 300 na bashi da yake bansa idan kuma ba haka ba za a sayar da motocin domin a biya kamfanin kudin sa Haruna mun bako ya hado mana da rahoto kan wannan batu
Kotu a garin birnin Kwannin Jamhuriyar Niger ta bada sakamakon ci gaba da rike motocin kamfanin Dangote da ma sayar da su a nan da dan lokaci da aka baiwa kamfanin domin ya biya kamfanin mai na Jamhuriyar Niger na Sonidep kudaden da yake biyar ɗaya daga cikin rassan sa wannan matsalar ta taso a ɗan shekarun da suka gabata inda wani reshen kamfanin Dangote mai suna Borkir International da ke Lagos ya dauki mai daga kamfanin Sonidep na biliyon 1 da sama da miliyon 300 na sefa wanda har yanzu suka kasa biyan waɗannan kuɗaɗen a lokacin shari'ar alƙalan kamfanin Dangote sun yi bayanin cewa wannan lamarin bai da alaka da uwar kamfanin Dangote kuma suka nemi da kotun ta saki motocin kamfanin Dangote da ke dakon siminti suna shigowa da su a jamhuriyar Niger ta hanyar boda ta birnin Kwanni da Najeriya abinda kotun ta
yi watsi da shi Isa Ismail Lawali mai karbe kaya a babbar kotu ta Tawa dake aiki tare da lauyoyin kamfani mai na kasar Jamhuriyar Niger Suni Dep yayi mana karin bayani bayan kotu ta bada nata sakamako.
Koti tace shi kamfanin Borkir International da kamfanin Dangote Cement PLC da kamfanin Dangote Cement Ghana wanda su suna ganin motocin na Dangote Cement Ghana ne aka tsaida. Duka koti tace dukan su rassa ne na shi group Dangote. Saboda haka ta yi watsi da wannan korafi nasu na asake motoci wanda aka tsaida. Kaji a takaice sakamakon shari'a wadda ta bada kuma kota ta bada izinin azartar da wannan hukumci koda sun daga kara. Motocin dukan su suna kame kuma ba su wanda suka sa kara a saki kamar motoci ne na farko wanda muka fara kamawa ranar 12 ga watan February shine suka nema. Amma mu da muka fara ba tsaya muka yi ba mun ci gaba da tsaida motoci har sai da muka tsaida mota 230 su ne muka tsaida. Dan wannan sakamako na koti yana ba mu dama duka motocin da muka kama in dan ba su biya ba cikin lokacin da doka ta tanada za a yi wantaran su a saida su a biya ita so ni da kuɗin ta.
Su dai lauyoyin kamfanin Dangote ba su ce uffan ba wa ɗan jarida bayan kotu ta ce suna da lokaci nan gaba na biyan kamfanin mai na Suni Dep na Jamhuriyar Niger. In kamfanin Dangote ba su biya ba za a sayar da motocin su domin biyan kamfanin mai Suni Dep na Niger. Wani masanin tattalin arziki na Jamhuriyar Niger bugu da ƙari shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta birnin Kwanni Alhaji Sani Mai Kasat ya yi muna bayani game da yanda wannan zai iya shawar wani sauyi a dangantaka tsakanin Niger da Najeriya a fannin kasuwanci ko kuma ba zai kawo wata illa ba.
Mukan kanmu Niger man nan da ake ba Dangote ya sani ba mu gama biyan kamfanin da ke bido mana man nan ba. Ya kamata ya yi la'akari da wannan alhali kuma an jawo shi an sa ciki don a yi gaba an ka jawo shi ba don a yi baya ba. To idan ya to da shi da ni ya yi baya kaga dole a taka burki ga maganan. Kenan ya kamata mutum ya gane cewa fa abin wani ba zai iya zama na wani ba. Mu dai Niger man nan lalle muna tunkaho da shi muna kokarin mu samu mu gama biyan bashin da ake biyan mu don yan kasa su ji dadin man nan. Ba tsakanin kasashen bi shi Dangote dan kasuwa ba gwamnati bane. Ba abin da ya shafi harkar Najeriya da Niger wanda zai taba wani ta hayar su ko wani sha'anin su da yau da gobe. Ba abin da zai taba shi.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Haruna Mamman Bako har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 11:17 na safe. Gashirin mu na gaba.
Masu saurari assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin namu na yau za ku ji abin da ya kai ministocin kasar Niger har guda hudu a madatsar ruwar Muzage da ke yankin Kwanni
dan mu zo mu gani da idanunmu yaya ne wannan baraje yake wani aiki ne za a yi.
A Najeriya ma ministan noman kasar ya ziyarci babban gandun dajin nan na kamfanin Bobi.
Ya ga fulofulote da muka yi na shuka ciyawoyin da zamu rika ba Fulani suna inganta kiwon su maimakon yawon da suke yi daga jiha zuwa jiha.
A yi saurare lafiya. To madalla yau ma dai za mu ɗauko shirin ne daga yankin Kwanni ta ƙasar Jamhuriyar Nijar domin sanin dalilin da ya sa ministocin ƙasar ta Nijar har guda hudu suka kai ziyara a madatsar ruwan Muzage da ke yankin Kwanni. Ga dai cikakken bayanin a cikin rahoton da Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya aiko mana.
Wata tawaga ta ministoci hudu ce da suka hada da ministan gine-gine hanyoyi Kadi Abdullahi da dakiyon lafiyar dabbobi Muhammad Bushar da na ruwa Isu Katambe a ƙarƙashin jagorancin ministan Minista Shugaban Fadar Shugaban Kasar Jamhuriyar Nijar cewa da Malam Uhmudu Muhammadu ta kai ziyara a birnin Kwanni daga bisani na tuntubi Minista Shugaban Tawagar cewa da Malam Uhmudu Muhammadu wanda ya yi mini karin bayani game da wannan ziyarar ta su
wannan ziyara muna internet cikin proje wanda aka ce ma Millennium Challenge dan mutanen da suna ga mayyayin mutane ne wanda suke suna amamba na Conseil d'administration da aka ce ma kamar kungiyar koli na project Millennium Challenge Niger mun ce dai kullun dai muna zancan aikin da za a yi nan bisa barajikin Kwanni amma da can na yayin muke wannan zancan sai mun ka ce ga zuwan ga ya kamata reunion wanda muke yi a maido reunion nan Kwanni dan mu zo mu gani da idanunmu ya ne wannan baraje yake wani aiki ne za a yi wani umfani za a samu bisa ga wannan aiki wanda za a yi
tawagar ta kunshi hukumomi na bariki da na gargajiya na birnin Kwanni da wakilan Millennium Challenge account Niger da ke wakiltar Millennium Challenge of Corporation na kasar Amurka wajen yin ayyukan farfaduwa da filayen noma na dam kuma da tsaruwa ta birnin Kwanni da ke Mozage tare da ministocin ta zagayi gonakai da matattarar ruwan domin ganin halin da suke ciki kamar yanda shugaban sashen tsare-tsare na Millennium Challenge account na jamhuriyar Niger cewa da Malam Muhammadu Musa Shanu ya kara min bayani
wannan ziyara da muka zo da mutanen Conseil d'administration ne mun zo su ga madatsar ruwa a Mozage yaya take kamun a fara aikin ta shine muka kasu su gani tunda aikin nan za a fara shi nan zuwa September mai zuwa insha Allah
shi ma din majalisar dokoki na kasa mai wakiltar mazabar karkarar birnin Kwanni cewa da Malam Ahmed Suleiman ya yi mini karin bayanin dalilan rahi filayen noman da hukumar kasar Amurka mai tallafawa kasashe masu tasowa za ta yi cewa da Millennium Challenge of Corporation
yanayi ya sake yanayin nan shi an muharin kenan dole kuma a samu aiki gurgurdun hali saboda ruwa sun rage in kuna tunani a da ruwa ana yin su masu yawa har su ci har su kai kalmalu har su yi banna amma sai ya kai ga yanzukin ruwa yanayi ya sake kuma akwai ƙananan matsaloli saboda shi gannan shi ma ya dade kwarai yanzu tallafin ga wanda an hakawo shi zai rayarsa gare kuma kun san noma dole noma ya sake ba a ce a kullum ana noma dan dai kadai a samu abincin da an kai kenan ta kamata noma shi ta kamata da kiyu shi ta kamata shi rayarsa mutane
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
To a can Najeriya ma ministan ma'aikatar gonar kasar ne Audu Obe ya ziyarci katafaren gandun dajin nan na garin kamfanin Bobe a jihar Niger akan haka ne kwamishina a ma'aikatar gona ta jihar Niger Honorable Nuhu Haruna Dukku ya yi mana ƙarin haske akan dalilin wannan ziyara
kamar yadda jama'a suka sani mun fara wannan aiki na dajin nan namu na kamfanin Bobe kusan shekara ɗaya suka wuce to aiki yayi aiki to dama mun rubuta ma shi shugaban kasa wasikan cewa mu muna cikin jihar da muke so a yi a raya ingancin kiyo na dabbobi kuma suka ba mu dama shi yasa mai girma gwamnati ba mu kudaden da muka yi aiki a kamfanin Bobe to shine ya kawo minista aikin gona na Najeriya baki ɗaya Audu Obe muka je muka zaga ya ga irin ayyukan da muka yi yaya ba ya ji dadi ya ce mu ne jiha ta farko na muka yi wannan hubbasa na ganin cewa an tsugunar da jama'an Fulani a wuri guda inda ya tarar da yaran Fulani sun kai 500 wanda suke sun fara karatu na boko na zamani karatu kuma mai inganci mun gina musu azuzuwa mun sa musu kayan aiki mun dauka musu malamai suna nan suna yi sun ga asibitin dabbobi da muka gina da kayakin da muka sa ciki duka ya gani ya ji dadi ya ga police station da muka gina ya ga wurin sarrafa madara da muka gina ya ga plotai da muka yi na shuka ciyawoyin da zamu rika ba Fulani suna inganta kiyon su maimakon yawon da suke yi daga jiha zuwa jiha
to jama'a yau ma dai anan shirin zai dakata saboda kurewar lokaci sai wani mako cikin ikon Allah za mu dora a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni da ya bada gudunmuwa a shirin da kuma Julie Gresham mai hada sauti. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Kuma da lagai da Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma sai ka dan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aika mana.
Me wasika mata farko a yau yace Salam VOA Hausa, harin da aka kai a jihar Difa wanda ya sanadiya asarar rayukan jama'a abin takeici ne. Don haka muke jawo hankalin jami'an tsaro, ya kamata ku tashi tsaye don kakkaba yan ta'adda da suke kisan jama'a. Sako daga Sada Sa'idu Daura. Ita kuma wasika ta gaba ta ce hakika mun yi maraba da hukuncin kotun daukaka kara dake jihar Sokoto wanda ya tabbatar da cewar jam'iyyar APC bata gudanar da zaben fitar da gwani ba a jihar Zamfara. Tabbas wannan hukunci ya ƙara nuna ƙwarin gwiwa akan bangaren shari'ar Najeriya. Wannan nasara ce ga demokradiyyar kasar mu, kuma hakan zai iya zama darasi ga jam'iyyun siyasa a Najeriya. Da fatar Allah ya ci gaba da azza gaskiya akan ƙarya a kowane mataki. Sako daga Muhammad Salisu Kauran Namoda a jihar Zamfara. Wasika ta gaba ta ce Atiku, yadda baka yi nasara a akwatin zaɓe ba, to haka ma ba za ka yi nasara a kotu ba. Baba Buhari muka zaɓa, mun ji cewar ka tanadi shaidu aƙalla sama da 400 da kuma alƙalai masu matsayin san guda 20 wanda muke jawo hankalinsu da cewar idan ya ba su kuɗi su karɓa, wannan rabon su ne ya tsaga. Idan kuma aka zo wajen shari'a su tabbatar da cewar babu maganar nasara a tare da su. Zaben da aka yi duniya ta tabbatar da cewar zabe ne mai tsafta. Mu abun mamaki ne a gare mu a ce jam'iyyar PDP ta samu yawan waɗannan ƙuri'u da ta samu. Lalle kuwa idan ba a ce PDP ta yi aringizo ba, to ba za ku a ce APC ta yi aringizo ba. Sako daga Nasiru Kainuwa Hadeja. Wasika mata ƙarshe a yau ta ce Salam VOA Hausa, muna kira ga ƙasashenmu na Afirka da sada ƙarfi da ƙarfe wajen yi wa cutar Ebola taron dangi. Ganin yadda yanzu haka cutar ta kashe mutane fiye da 1,000 a ƙasar Congo, taron dangi ne kawai mafita. Ganin cewar cutar na iya bazuwa, ya kamata a yi maganinta tun kamun tafi ƙarfi. Da fatar Allah ya sa a dace. Sako daga Sani mai langelange Yalwa Yawuri da Rilwanu Sa'idu Gayari da Hamza Galadima birnin Kebbi.
To madalla, muna godiya ga waɗanda suka samu dama aikowa. Sai a ci gaba da aiko mana, mu kuma mu ci gaba da kawo muku. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Daraktan shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya David Beasley ya je ƙasar Mozambique domin jan hankalin ƙasashen duniya akan ɓannar da mahaukacin guguwar nan ta yi a Mozambique da Zimbabwe da Malawi da wasu yankunan kudancin Afirka. Ziyarar tashi na zuwa ne wuni guda bayan da shi shugaban sashen samar da kayan taimako ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya tana kira ga ƙasashen duniya domin ta tattara kuɗaɗe da suka kai dala miliyan 282 domin taimakawa mutane da mahaukacin guguwar Idai ta shafa a ƙasashen. Jiragen yakin ƙasar Isra'ila sun kai farmaki ta sama a zirin Gaza da safiyar yau Talata, yayin da ma'aikatar sojin Isra'ila ta ce ana ci gaba da barin wuta da roƙoƙi a yankin Falastinu. Wannan harin roka daga Gaza ne ya janyo tashin hankalin na jiya Litinin, lamarin da ya kai wato ya jikata mutane 7 a cikin wata gida da ke yankin Tel Aviv har ya kai ga rana ta 2, a cewar sanarwar da wani jami'in Falastinu ya baiwa rukunin masu shiga tsakani na ƙasar Misra. Shugaban Amurka Donald Trump ya cancaki kafafen yaɗa labaran Amurka a yau Talata, yana mai cewa duniya baki ɗaya kowa na Allah wadai da labari da suka yaɗa akan haɗin baki da tsakanin sa da Rasha.
To madalla, gaishe kamar sauraro anan muka ƙarshen shirin namu ne yanzu. Sai kuma anjima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu Amuradin Babaya ko Makirdi tana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham. wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau Jonah Kamin. Ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa kada ku kashe rigiyanku domin muna nan tafi da shirin yau da gobe. Shirin matasa.